إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة كارة سادوة أديدي وانا لوكتين inda zamu ci gaba da gudanar da sabon shiri da muka fara na tarbiyyar yara a musulunci kuma wannan shine karo na biyu ko mu ce shine cassette na biyu in Allah ya so inda zamu dora daga inda muka ci gaba a cikin wannan littafin da muka zaba wanda a karkashin shi ne wannan karatun zai gudana ko kuma wannan shirin zai gudana shine tarbiyatul auladi fi dawil kitabi was sunnah wallafar al imam Abdussalam As-Sulaiman inda a satin da ya wuce na muna alƙawarin cewa zan zo mana littafi in nuna muna shi dan saboda kowanne mu yayi kokari ya mallake sa dan ya zan bibiyan karatun ya Allah ya so kenan wannan shine littafin ana samun shi a kasuwannai tarbiyatul auladi fi dawi al-kitabi was sunnah tarbiyar yara a haske na al-qur'ani da sunnah ba tare da bata lokaci ba idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun yi shinhida ta wannan littafin shinhida ta malamin da kuma a shinhida ta wanda ya gabatar shine al-imam Salih bin Fawzan hafizahullahu ta'ala inda muka karanta babi na harko da malai ya kawo shine bayanin cewa ani imati Allah yana bada su ga wanda ya so kyauta ce da yake badawa ba tare da an biya sa ba wannan shine kenan insha Allah sannan muka kawo kashe-kashen mutane game da abin da ya shahi aihuwa kenan a yau zamu tashi babi na biyu shine inda malam ya bude matashiyar da fadin al-auladu zinatun wa fitna ma'ana su ƴaƴa kawace kuma fitina ce idan aka ce fitina ana nuhin albala ma'ana jarabtawa ma'ana idan Allah ya azirta mutum da ƴaƴa kaman jarabta sani yake ya ga ya zai rike wannan ƴaƴan shin zai tahiyar da su a tsarin da Allah ya hukunta a tahiyar da diyan zai tarbiyantar da su a tarbiyar da Allah ya hukunta a musu kuma a zai bi sarransa a wajen tarbiyantar da su shine ma'anar al-auladu fitna ma'ana ƴaƴa fitina ce jarabtawa ce na farko ke cewa al-auladu zinatun su ƴaƴa kawa ce me ake ce ma kawa shine ado idan kuma aka ce ado ana nuhin abu ne wanda dan mutum baya da shi ba aibi bane a gare sa kenan shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa qala ta'ala Allah madaukaki ke cewa al-malu wal banuna su dukiya da ƴaƴa zinatul hayatid dunya kawa ce ta rayuwar duniya والباقيات الصالحات اما sauran ayyuka kyawawa albaqiyat as-salihat malume sun yi musu fasari da yawa amma fasarawa da take ita ce ajma ma'ana ta game sauran fasarorin shine suke cewa albaqiyat as-salihat ay hiya ma yusamunahu al-a'malu as-salihat ma'ana sauran ayyuka nagari khairun inda rabbika susuka hi al-khairi a wajen ubangijin ka thawaban dangane da abin da ya shahi sakamako wa khairun amala kuma su ne mafi alkhairin abin da ya kamata a ce mutun yayi guri ya tara wannan ayar malaman tafsiri suke cewa dalilin sabakarta shine quraishawa ne suke yi manzon Allah guri da sahabbai suke cewa ai shi Muhammadu babu wanda yake bin sa in ba talakawa ba wanda ba su da kowa irin su Bilal irin su Salman al-Farisi irin su Abu Dharr irin su Suhaib irin su Ammar idan talakawa ne ko diya basu da komi kenan basu da alkhairi ko to shine sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan surar yake ce musu wannan ayar yake ce musu almalu wal banina wal banuna zinatul hayatid dunya ai su kudi da dukiya da ƴaƴa kawace ta rayuwar duniya kenan ba sa daga cikin ad-daruriyat ma'ana ba sa daga cikin abun da dole ne wai sai mutun yayi su sannan mi sannan zai nuna cewa Allah madaukakin sarki yana son sa ko kuma sannan zai nuna cewa yana cikin jin daɗi na duniya kinan kawa ce sai Allah ya ce abinda yake mafi alkhairi shine aikin kwarai, domin shine abinda Allah zai saka ma mutum da shi, sannan kuma shine abinda yake mafi alkhairi a ce mutum yayi gurin ya tara, ma'ana ayyukan alkhairi ba wai dukiya da ƴaƴa ba. Kenan wannan ayat dai ba wai tana nuna karancin me yake da suna karancin albarkar ƴaƴa ba, a kaman tana nuna kaman ɗebe kewa ne ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai mi ba, bai azurta da aihuwa ba na kada su damu, domin dukiyar da ƴaƴa ba dole bane sai mutum ya same su. Wa qala ta'ala, kuma Allah maɗaukake cewa zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, an ƙawata ma mutane son shahawowi. Ash-shahawat hiya ma targhabu ilayhi an-nufus, shine abinda zukata suke so. Kenan an ƙawata ma mutane hubbu shahawat, son me yake da suna shahawowi, minan nisa'i, na daga mataye, wal banin, da kuma ƴaƴa. Ma'ana wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mun da cewa duk wani ɗan adam da Allah ya halitta yana mi yana sha'awar ya samu ƴaƴa, yana sha'awar ya yi aure, ma'ana yana sha'awar ya kasance da mata, yana sha'awar ya kasance da mi da ɗiya. A nan malumai suka ce abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi da mabni lil majhul zuyyina, mafi yawanci suka ce duk abin da kaga Allah ya kawo da mabni lil majhul, an ƙawata, wa ya ƙawata? Asali shine Allah maɗaukakin sarki. Akwai wanda suke cewa a shedan ne, a magana mafi inganci shine Allah ne ya ƙawata musu, amma sai ya kasance an kawo shi da mabni lil majhul dan a nuna rashin ƙimarsa. An gane da kyau ko? Wannan shine kenan, shine abin da wannan aya take nuhi, an ƙawata ma mutane son shahawowi na mata da kuma mi da kuma ƴaƴa. Wannan shine ma'anar wannan ayar. Kenan sai ta nuna cewa tunda an kawo su da mabniyu lil majhul, ma'ana ana nuhin ba wai gaba ɗayan sa bane yake alkhairi, ba gaba ɗayan son mata bane yake alkhairi, ba gaba ɗayan son maza son ƴaƴa bane yake alkhairi, akwai wanda zai iya kasance masa sharri. Kamar yadda a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa, ban bar wata fitina a bayana ba da ta hi cutar da maza kawan mata. Kenan sai nuna cewa wannan sha'awa ce wadda take daga cikin tana iya ta zamanto abun zargi idan ta kai ga mi, idan ta kai ga bacewar mutum. A takaice dai ɗan uwa, wannan matashir da malai nuna cewa duk ƴaƴa kawa ne, ma'ana yana nuna ƴaƴa ba dole bane a rayuwa dan mutum bai same su ba, ba shi ke nuna rashin alkhairin sa ba. Na biyu sai ke cewa al auladu fitnatun, su ƴaƴa fitina ne. ƴaƴa menene? ƴaƴa fitina ne. Idan aka ce kuma ƴaƴa fitina ne, me ake nihi? Kamar yadda muka faɗi a farko, shine ma'ana jarabtawa ce. Allah ya baka so idan ya jarabta ka. Sai ka mun dalilin yake cewa qala ta'ala, Allah maɗauki yake cewa innama amwalukum wa auladukum fitna, ai lallai su dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ce, jarabtawa ce. Wallahu indahu ajrun azim, Allah a wajensa ne sakamako mai girma yake. Kinan wannan ayar mai take nuna muna ƴaƴa da dukiya fitina ce, Allah ya baka su ne dan ya ga ina za ka sanya su. Kinan wannan sai nuna muna cewa ashe lafazi na fitina da an hade shi ba ana nuhin sharri ba, a'a akwai fitina wadda take zamanto alkhairi. Shi yasa yana ɗaya daga cikin aqwalikin al-imam ibn Mas'ud ko kuma ibn Abbas, ɗaya daga cikin su yake cewa kada ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-fitan, ya Allah ina neman tsarin ka daga fitina. Yace dan in ka ce haka, kenan ka ce kar Allah ya baka kuɗi, kar Allah ya baka ƴaƴa, domin al-amwalu wal auladu min al-fitan, domin dukiya da ƴaƴa tana daga cikin tana daga cikin fitina. Sai yace kenan kada ka ce ya Allah ina neman tsarin ka daga fitina. Yace bal qul Allahumma inni a'udhu bika min mudillatil fitan, kace ya Allah ina neman tsarin ka daga fitina mai batarwa. Shi ke nuna cewa ba kowace irin fitina bace take mi take sharri, akwai fitina take alkhairi ce. Wannan shine kenan. Sai malaki cewa bainama rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala al-minbar yakhutubu, haka dai wata ran manzo Allah yana akan minbar yana huduba, id aqbala al-hasan wal-husayn, sai ga Hassan da Husainu sun gabato, ma'ana sun fuskanto sa, sun yi wajensa, yamshiyani suna tahiya, wa ya ta'assarani suna haduwa. Kenan suna tahiya suna haduwa, domin a lokacin busu girma sosai ba suna koyan tahiyya alaihi ma qamisani ahmarani suna sanye da riguna guda biyu jajaye fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sabko akan minbari fa hamalahuma sai ya dauke su thumma qala sannan sai yace sadakallah Allah yayi gaskiya innama amwalukum wa auladukum fitna lallai dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ce jarabtawa ce ce ra'aitu hadaini alghulamaini naga waɗannan yaran su guda biyu yamshiyani suna tahiya wa yata'assarani suna faduwa falam asbir sai ban yi haƙuri ba hatta nazaltu hasira nasabka nasabko daga minbari wa hamaltuhuma na dauke su rawahu abu daud ya rawaito wannan hadisin kenan wannan a takaice manzo Allah yana tsakiyar minbari sai ga jikokin sa guda biyu sun zo Hassan da Husaini suna koyon tahiyya suna kai suna faduwa sai manzo Allah ya ji tausan su ya katse hudu ba ya sabko ya ji ya doko su ya zo ya hauda su akan minbari ya zamna da su yace ai dukiya da ƴaƴa fitina ce ya gan su suna tahiyya amma ya kasa hakuri wannan me yake nuna mana abu na farko yana mana tausan yara abu na biyu kuma yana nuna mana ashe jikoki su ma menene su ma diya ne ashe akwai wasu wasanni da jikoki suke ma kakanni wanda bai kamata a ce an yi su ba yanzu zaka ga akwai wasu wasanni na jikoki da kaka wanda zaka kawo ma reni ne to ko wanda bai dace ka raina ubanka ba ka raina ma'aifinka to hatta kakanka bai dace ka raina shi ba irin wasan da baka yi ma ma'aifinka to kakanka ma bai kamata a ce kayi mata ita ba kakanka bai kamata a ce shi ma ka mishi haka ba idan wannan shine kenan su ma kakanni iyaye ne kamar yanda diya suke iyaye ga diyansu iyaye ƴaƴa ga uwayensu kenan wannan shine a takaice mallam ya nuna cewa diya fitina ne Allah yake iya jarabta mutum da su yi dalilin bacewar sa Allah yake iya jarabta mutum da su yi dalilin shiryar sa misali idan muka dauki akwai misalai da yawa na wa'anda diyansu suke dalilin bacewar su daga hanya madaidaiciya inda malamai suke cewa ina daga cikin dalilin sabkar wannan ayar innama amwalukum wa auladukum fitna akwai ɗaya daga cikin sahabbai wasu daga cikin sahabbai idan suka hutu za su yi a wajen jihadi sai ɗiyansu su hutu su yi ta kuka ce musu in kun tahi wa zai kula da mu kada ku taya aka shige ku sai su ba su tausayi idan suka ba su tausayi suke to sun wasu tahiya a wajen jihadi su kuma su zamna to kun ga sun zamanto musu fitina to malamai suke ce ina ɗaya daga cikin abin da yayi dalilin me yake da suna sabkar wannan ayar mai albarka da sauran ayoyin da suka zo a baya da suke bayani akan irin fitinar ƴaƴa yake cewa mallam yace a gaba salasa qad yashghalu al-abna'u al-walidaini an ta'ati Allah qad yashghalu al-abna'u al-walidaini an ta'ati Allah ma'ana ƴaƴa suna iya su shagaltar da mutum daga biyayya ga Allah madaukakin sarki kinan iyanka suna iya su shagaltar da kai daga bin Allah madaukakin sarki nawa ne babu ruwan su da zuwa neman ilimin addini dan saboda suna ganin in sun ta neman ilimin addini kasuwancin su zai yi kaza ba za su iya barin kasuwancin su ba kuma ta hanyar kasuwancin su ne suke ciyar da iyalin su babban misali ma wannan kissar da muka bada ta wanda jihadi yake kubuce musu dalilin suna tausayin ɗiyan su kun ga wannan duka sai nuna cewa yana ɗaya daga cikin naƙasu na ƴaƴa su yi dalilin shagaltar ka daga me daga bin Allah madaukakin sarki kaji qala ta'ala Allah madaukaki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani wannan ayar duk inna karanta ta ko in ce duk inna karanta aya wadda take fadin ya ayyuhal ladina amanu abin da yake zo mini shine kaulin ibnu mas'ud da yake cewa idza sami'ta ya ayyuhal ladina amanu fa'ri'ha sam'ak yace da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu to indai kai mai imani ne ka ara mata kunnuwa ka tsaya ka saurara yace dai cikin biyu ne imma khairun yu'maruka bi wa imma sharrun yunhaka anhu imma ya kasance ayan nan alkhairi ne zata umurce ka komi ko sharri ne zata hane ka yace shi yasa indai kai mumune da kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu to tsaya ka saurara to zamu ga wannan ayar alkhairi ne ta umurne mu ko kuma sharri ne ta hane mu Allah ya ce ya ku wanda ku imani la tulhikum amwalukum kada dukiyoyinku su shagaltar da ku wala auladukum ko kuma ayyanku an zikrillah game da ambaton Allah wa man yaf'al dhalika duk wanda ya aikata haka fa ulaika humul khasirun to wannan sune hasararru sune tababbu idan muka lura wannan ayar alkhairi ne ta hana muku sharri alkhairi ne ta umurce muku sharri ta hane mu akai sai zamu ga la da mun ga lamun ta mice ce ita kuma lamun nahi ta hane ce kinan ta hana mu daga wani sharri ne me sharrin shine dukiyarka ko kuma ƴaƴanka su yi dalilin shagaltar da kai daga mi daga ambaton Allah madaukakin sarki neman kuɗi ya shagaltar da kai daga sallah neman abin da zaka ciyar da iyalinka ya shagaltar da kai daga neman sanin addininka da abin da ya kama da haka kinan kun ga wannan hani ne daga Allah madaukakin sarki wannan hayu yufidu tahrim shi kuma idan Allah ya ce kada ai abu ana nuhin menene ana nuhin haramun ne idan mutun yi haka ya saba ma Allah madaukakin sarki wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani inna min azwajikum lallai akwai daga cikin matayenku wa auladikum da ayyanku aduwwan lakum maqiya a gare ku fahdharuhum dan haka ku kiyaye su wannan ita ma ayar ta kai makura a wajen hikima daga cikin iyalinku matayenku da ayyanku akwai maqiya dan haka ku kiyaye su ma'ana akwai maqiya a gare ku ma'ana me wannan ayar take nuna muna ba tana nuna ba gaba ɗayan mataye da ayya maqiya ne a zaka iya ka samu matarka amma maqiyarka danka amma maqiyinka idan muka dauki babban misali akan wannan shine me shine tarihin annabi Nuh alaihi salam matarsa ta kasance daga cikin wanda ake kulla baki da ita wajen cuta ma mijinta bata yi imani da mijinta ba annabi Nuh alaihi salam haka dan shi shi ma haka yana daga cikin wanda ake kulla baki da su a cuta ma maifinsu ba su yi me ba ba su yi imani da shi ba shi yasa akwai wani daga cikin malamai masu hikima yake cewa danka zai kasance shekara bakwai abun su masoyinka kana son shi yana son ka ma'ana shekaru bakwai na farko yace shekaru bakwai na biyu zai kasance mai maka hidima da ya kai shekara 14 lokacin balaga yace to fa imma aduwwul laka aw sadiqul laka to dai cikin biyu ne bayan yaro ya balaga ko ya kasance makiyinka ko ya kasance mi ko ya kasance masoyinka wannan maganar akwai hikima sosai a ciki yaro dan shekara 7 yana son ma'aifin shi ma'aifin ma yana son shi da ya shigo ya tarbe shi ya rungume shi shekara ya wuce shekara 7 shekara 8 zuwa shekara 14 lokacin ne zai fara zo kai min shafshaf zo ka so mini kaza zo kai min wanke wanke zo ki mini shara da abin da ya kama da haka hidima yake maka to bayan ya balaga to dai cikin biyu ne imma ya zamanto masoyinka ko ya zamanto mi ko ya zamanto makiyinka to kun gani misali na wannan annabi Nuh alaihi salam dan kai zamanto maki ko masoyinka ya danganta da tarbiyyar da ka basa annabi Nuh abin da yasa dan shi ya zamanto makiyin shi ya tarbiyyantu ne daga wa daga ma'aifiyarsa an gane dake ko kina wannan shirki ne sunna muna ashe kai zaka ba danka tarbiyyar da za ta sa ya soka ko kuma tarbiyyar da za ta sa ya zamanto makiyinka nawa ne daga cikin diya suka kashe ma'aifansu idan da ya kashe ma'aifinsa ya nuna ya kasance mai a gare sa maki a Nigeria nan ba a jima ba yaro dan saurayi ya kashe ma'aifinsa ba a jima ba a nan ya mai yaro namiji ya kashe ma'aihiyarsa da aka lura yaron na farko mashayi ne na biyu ita ma uwar tasa mutum ne banza ce domin cewa yayi abin da yasa ya kashe ta dan saboda tana kawo maza a gida kashi abin da yaron ya fadi da aka bincika haka ne dama baban su ya rasu daga ita sai dan nata ne a cikin gida shi ya kawo abukan shi ita ma ta kawo maza na banza zama dai irin na bariki haka ya kashe ma'aihiyar tasa dan saboda abu bai takara kariya ba ya roke ta kudi ta hana mishi ita ta biya shi tarbiyyar da yasa ya zamanto mi ya zamanto makiyinta Allah ya kare mu a takaice dai ayya suna isu shagaltar da mutum daga mi daga bin Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya ce ku kiyaye su ku yi taka tsantsan da su wa qala sallallahu alaihi wa sallam ko manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce al auladu majbanatun wa mabkhalatun ma'ana su iya mabkhalat majbanatun ma'ana suna jawo mutun ya kasance masorace, wa mabkhalatun kuma suna jawo mutun ya kasance marowace. Me ake nufi da wannan? Shine sai malamin ya fassara a kasa, domin wannan suna daga cikin jawami'ul kalim. Abin da ake ma jawami'ul kalim sune kalimu, magana ce takaitatta amma kuma ma'anarta yalwatatta. To manzon Allah zaka ga mafi yawancin mangunan su, ko diya daga cikin mangunan su haka ne. Misali innamal a'malu binniyat, misalin ad-dinu an-nasiha, da za a rubuta su, to da za a yi litattafai akan su. To wannan shi ma yana daga ciki. Yace majbanatun ay yakhafu min al-jihad khashyat al-maut, diya suna isa mutai zaman to matsoraci idan ya kasance yana tsoron ya tai wajen jihadi, yana tsoron ya je wajen jihadi a kashe sa diyansa su kasance su salwanta. Ma'ana dalilin wannan sai kimi, sai ki zuwa jihadi. Kamar misalin wancan sahabin da muka bada labari, inda malamai masu har sunan shi ma sun gai naman ta sunan shi, inda Malik wani abu ne cikin sunan nashi. To shine ya kasance in zai tai jihadi, yaren suka hutu suka azama shi, kuka sai shikenan sai ya tausan su ya komo. To kaga sun zamanto mishi majibana. Sannan sai yace wa mabkhalatun ay yamtani'u 'ani sadaqa, mutun yana kin yin sadaka min ajli al-infaqi 'ala atfalihi, dan saboda ya ciyar da iyalinsa. Wannan shine kenan. Wannan maganar da manzon Allah ya faɗi ba yana nuhin ba daidai ne, yana nuhin kuskure ne. Bai kamata ba a ce iyalinka ƴaƴanka sun saka zamanto matsoraci. Bai kamata ba a ce ƴaƴanka sun saka zamanto mi, ka zamanto marowaci. Domin bakin da Allah ya tsaga ba zai hana abin da zai ci ba. Ma'ana bai dace ba a ce dan saboda ɗiyanka kana ƙin bayarwa, kana ƙin badawa, ni ɗiya na zan aje ma. Kuma zaka ga mafi yawanci wanda suke da irin wannan tunani na su kullun ba su badawa sai dai su tattara a dan saboda su aje ma ɗiyansu, zaka ga mafi yawanci bayan sun mutu ɗiyan nasu za su kasance me? Za su kasance bazarari. Ina muku wannan maganar ne ga nau ne ba shi yau ba. Yanzu haka a cikin shari'a ake, wata ɗaya daga cikin ƴan uwanmu Allah ya mata cikawa, kamin ta rasu na harko duka cikin dangi kowa ya san da cewa rewa ke gare ta, ba ma wai ta ba wani ba, kanta ma ba ta yi ma, kullum ita dai a'a ta sai gida ta aje, ta sai kaza ta aje don saboda ɗiyanta. Ita dai ɗiyanta duk abin da ta samu ko rishin lahiya ta yi, sai dai dangi su yi cikaro su warkar da ita, ma'ana su yi mata magani. Ko rishin lahiya ta yi, haka rishin lahiyar da ta yi na ƙarshe haka akai, dangi su kai mata magani. Da ƙarshe tana sauran kwana biyu ta mutu, ɗaya daga cikin ɗiyan nata yake faɗa, ki faɗa mana kuɗin ki kaza da suke wuce, faɗa mana mutanen da ke biya bashi don saboda kake zo ki mutu kuma umarsa kaza da kaza. Kamin ta rasu sai da ta yi hawaye na magana da ɗanta yake mata, na kuɗi, na dukiyar da ta bari, su san kada a zo akwai abin da ba su sani ba. Haka bayan ta rasu, ana yin kwana uku kenan da ake yi, an yi kwana uku kenan suka aza rigima a raba dukiya a basu, musamman da ya kasance ba uba guda bane. To akwai wanda uban su ya rasu ya bar su ga uwar, to sai kasance wanda uban su ya rasu sun hi, akwai wasu dukiya wanda suke na yaran ne, to shine dai suke diyan da dai za a yi su ma su samu ne kaso daga cikin na wancan yaran. Ma'ana a take sai kun ga abin lura, bata ba mutane ba, bata yi sadaka ba, bata taimaka ma addini da wannan kuɗin ba, yanzu gashi ta tai ta bar kuɗin, alhali kuma abin da kawar ma iyalinka ba za a ce ba ka bar sadaka. Shi yasa wani mai kira suna ya zo a hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahrumu ibnu adam wa yashubbu minhu thnani, dan adam yana tsuha yana mutuwa, dan adam yana tsuha yana ƙara tsuha, amma kuma abubuwa guda biyu suna tare da shi a koda yaushe. Na farko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hubbud dunya wa hubbul mali, au ma qala sallallahu alaihi wasallam, na farko shine son tsawon rayuwa, na biyu shine son dukiya. A wani hadisi manzo Allah yake cewa yaqulu ibnu adam mali mali, dan adam yana cewa dukiyata, wa halaka ya ibnu adam illa ma akalta fa ablaita. Sai manzo Allah yace dan adam na cewa dukiyata, to wai kai dan adam da kake cewa dukiyarka, har kana da dukiya in ba abin da kace ba kai kashinsa, ko abin da ka sanya ya tsufa ka yadda, ko kuma abin da kai sadaka da shi tun kana rayi? Sai manzo Allah ya ce wa ma shi wa dhalika fadahibun, duk abin da ba wannan ba to zaka tai ka bar shi ne magabata su yi ba baki ne ashe kai kamata a ce kai makan kashi ne idan muka faɗi wannan ba wai muna cewa ba kada mutun ya bar ma iyalin sa wani abu a'a a rika sara ana dubin bakin gatari kamar yadda muke kokarin tara ma iyalin mu kokarin tara ma kanmu domin abin da muka yi kyauta da shi muka yi sadaka da shi shine me shine abin da zai amfane mu a lahirin mu wanda muka bari mun bar sa shikenan a shi yasa ittifakan malamai sun ce akan cewa ba a zargin mutum dan saboda yayi kyauta da dukiyar sa gaba daya mutum yana rayuwa ce na yayi kyauta da dukiya ta gaba dai babu laifi akan wannan inda aka hana shine idan kana a gadan mutuwa ko kuma kana a rishin lahiya wanda ana tsammani na mutuwa ne to irin wannan ko kai kyauta da dukiyar ka gaba dai kyautar ba tai ba sai dai kana da damar mi kana da daman me yake da suna sulusi dai cikin uku domin wannan shine abin da Allah ya baka dama kai wasiya da shi kenan in ba shi ba to ko ka ce kai kyauta da dukiyar ka in dai kana akan gadan mutuwa to kyautar nan ba tai ba to amma idan kana a rayuwar lahiya lau ya halatta kai kyauta da dukiyar ka gaba dai dalili kuma shine Abubakar radiyallahu anhu an zo a wajen kyauta ya hiddo dukiyar sa gaba dai ya kawo manzo Allah ya tambaye sa me ka bar ma iyalin ka sai ya ce na bar musu Allah da manzo manzo Allah bai ce ba ko abin da kai baka kyauta ba haka ko aka tahi kinan wannan shin na muna babu lahima dan kai kyauta da dukiyar ka gaba dai sai dai idan kana ka ga da mutuwa ne wannan shine mai halatta ba a takaice dai uwa masu girma abin nuhi anan shine ashe wai ba tarbiyya bane ya kasance gurin ka ka tara ma ƴaƴan ka dukiya wannan idan kai haka ka zalunci kanka kuma takan iya su ma yaran ba za su san kimar abin da ka bar musu ba domin baka bi Allah madaukakin sarki ba a wajen mi a wajen dukiyar Allah ya kare mu nukta ta gaba da yake cewa du'aul anbiya'i was-salihin biz-zurriyya addu'ar da annabawa suke yi da kuma mutanen kirki da na zuriya ma'ana na Allah ya ba su ƴaƴa na gari Allah ya ba su ƴaƴa abinda malai yake sunu na muna yana ɗaya daga cikin hanya ta annabawa da mutanen kirki a kullun suna roƙon Allah ya ba su zuriya amma ba kowace irin zuriya ba za mu gani wace irin zuriya ce suke roƙo malai ya fara da cewa du'aul anbiya'i addu'ar annabawa kina malai zai ba mu misalin ɗaya daga cikin addu'o'in annabawa game da Allah ya ba su ƴaƴa ci du'a zakariya shine addu'ar zakariya qala ta'ala Allah madaukaki cewa hunalika da'a zakariya rabba a wancan lokacin ne zakariya ya roki ubangijin sa me ake nufi da a wancan lokacin ma'ana lokacin da yazo isko maryam ta kasance waliyar Allah ta kasance mai yawan bautar Allah madaukakin sarki hatta Allah ma yana arzita ta daga sama dalilin kasancewar ta mutumiyar kirki a wannan lokacin sai yayi addu'a qala yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya allah ka bani daga wajenka zurriya tsarkakakka innaka sami'ud du'a domin lalle kai mai jin addu'a ne kenan wannan sai nuna muna ashe na ɗaya daga cikin abinda annabawa su karan kansu suke roko ya allah ka bani zurriya amma idan muka lura a cikin wannan addu'ar ta kumshi abubuwa kamar haka na farko da yace Allah ya bashi zuriya bai ce mutlaqan ba ma'ana Allah ka bani zuriya tayyiba to haka ya kamata ka roka idan kana addu'a ka daga ce ya Allah ka bani diya ya Allah ka ba ya Allah ka bani diya na gari haka ake so domin idan baka kayyade ba Allah yake iya baka wanda zaman tuwa fitina a gare ka kamar yadda a tatsuniya ake cewa yake da suna ma'aifin fir'auna Allah bai bashi aihuwa ba yayi ta roko kullun sai ce ya Allah ka bani dako da dan kafiri ne to kun ga ko sai Allah ya bashi wanda ya shine dalilin ajalin sa to kun ga wannan kine suna mar cewa shin kana roƙon duk kana roƙon ayya ka ce Allah ya baka nagari kun ga annabi zakariya alaihi salam yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah ka bani daga wajenka zurriya tsarkakakka mai kyau wanda take bata shirka ga Allah madaukakin sarki lalle kai Allah sami'ud du'a mai jin addu'a ne wannan shine kenan mare yake cewa min du'a is-salihin yana daga cikin addu'a ta mutanen kirki qala ta'ala Allah madauki yake cewa walladina yaquluna rabbana kuma yana daga cikin siffa ta ibadur rahman mutanen kirki yana cewa suna cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina ka bamu daga azwajina ma'ana ma'auratanmu mata wa dhurriyatina da kuma ƴaƴanmu qurrata a'yun ƙwarjinin ido abinda ake cewa qurrata a'yun ma'ana su kasance muna farin ciki a duniya waja'alna lilmuttaqina imama sannan kuma ka sanya mu abun koyi ga mutanen kirki ma'ana ka sanya mu kasance abun koyi ga mutanen kirki ana koyi da mu dan saboda me dan saboda mun kasance mu ma mutanen kirki shine ma'anan waja'alna lilmuttaqina imama ay qudwatan hasana lilmuttaqin kina wannan ayar Allah madaukakin sarki lokacin da yake zano mutanen kirki yake zano ayyukan su ibadurrahman alladhina yamshuna 'ala al-hard yahuna azwa karshe sai Allah yake daga cikin siffan su mutanen kirki idan suna addu'a suna cewa ya Allah ka ba mu zurriya ka ba mu mataye wanda za su kasance farin ciki a gare mu sannan kuma ka sanya mu da su abun koyi ga mutanen kirki nan ka wakai makurani a wajen kirki mun kasance mutanen kirki hatta ma zai kai ga mi wasu suna koyi da mu wannan shine kenan malamai suka ce abinda ake yi da qurrata a'yunin anan riya daga cikin malaman tafsiri sun fassara shi da cewa ma'ana Allah ka ba mu ƴaƴa wanda za su faranta muna da rai ta hanyar ibadar da suke za mu ga suna ibada mu ji farin ciki domin duk mutunan kirki wallahi duk kyautar da za ka yi masa kai dan shi indai har kai ba mutunan kirki bane ba zai ji dadin ta ba duk abinda za ka mishi abinda za ka mishi faranta mishi rai yadda komi shine ya ganka kana kula da addini ya ganka kana sallah ya ganka kana son karatun alqur'ani ya ganka kana son neman ilimi wannan shine abinda zai faranta masa da rai yadda komai to shine ma'anan qurrata ayyuna inji malumai ma'ana shine ka ba su suna roƙon Allah ya ba su ƴaƴa wanda idan sun kalle su za su ji mi za su ji farin ciki za su ji dadi za su yi alfahari da su dan Allah ya ba su ƴaƴan da za su iya kasancewa amfani a gare su a ranar tashi alkiyama a takaice wannan babin malam yana karantar da mu ne akan cewa ashe yana daga cikin siffa ta mutanen kirki a koda yaushe ba sa gajiya da roƙon Allah ya ba su zuriya ta ƙwarai suna addu'a a kowane lokaci anan ne kamata mu dan zano abin da shahi muke suna sharuɗa na addu'a ko kuma abubuwan da suke sa Allah madaukakin sarki ya kabi addu'ar mutum wanda kuma mun yi istinbatun su ne daga wannan addu'o'in da annabawa suka yi da kuma mutanen kirki a cikin alkur'ani idan muka lura annabi zakariya alaihi salam ya ce a cikin natsuwa rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah ka bani daga wajenka zuriya mai kyau innaka sami'ud du'a lallai kai mai jin addu'a ne sai nuna cewa sharadi na farko na addu'a shine Allah tahtawi ala ithmin kada addu'ar ta kasance ta kumshi wani sabon Allah ma'ana kada ka ce ya Allah ka bani dako da dan kahuri kahuri ne misali ko kuma ya Allah ka sa wani duke shi ta lalace to kun ga wannan addu'ar ta kumshi sabon Allah shine sharadi na farko sharadi na biyu shine as-sana'u ala Allah was salatu ala an-nabi shine ka kula da yabon Allah a cikin addu'a da kuma salati ga annabi shi yasa kamar yanda yazo wata ran wani daga cikin sahabbai yana addu'a yana ta Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza sai manzo Allah ya ce ajila hadha hayya qari addu'a manzo Allah ya ce wannan yayi gaugawa kira sai ya ce in kana addu'a ka yabi Allah bima huwa ahlul lahu ka zano sunayen Allah ya hayyu ya qayyum ya rahmanu ya rahim idan ka zano sunayen Allah kai salati gare ni kai salati ga annabi sai ka gayi bukatar ka za a karba maka ashe kun ga wannan yana daga cikin ladabi na addu'a wannan kine sai na mu dole sai mun koyi sunayen Allah madaukakin sarki da yanda za mu iya sarrafa su a cikin mi a cikin addu'a domin yana daga cikin abin da zai taimaka wajen Allah ya karba domin kun ga annabi zakariya alaihi salam nan sai ce innaka sami'ud du'a domin lalle kai Allah mai karba mai jin addu'a ne wannan yana daga cikin yabon Allah kuma sai ce rabbi haka su mutanen kike rabbana ya ubangijinmu wanda kai ka halice mu kai ne kake jin kukan mu to kun gani ana bukatar meke da suna yabo a wajen addu'a kuma wannan ba sai dole larabci ba hatta da yaran da kake ya Allah sarkin sarauta tsayayye rayayye wanda mulkin sa baya karewa wanda baka ayyuhabba a aiheka ba ya Allah kai mini kaza, ya Allah kai mini kaza, ka kawo salati ka hada. To wannan shine kenan daga cikin ladabi na bi na addu'a. Wannan ba sai a wajen roƙon ƴaƴa ba, a wajen komai ma kenan. Wannan daga cikin sharuɗa kenan. Na biyu shine kada ka kasance ma'abuci cin haram, domin cin haram yana daga cikin abin da yake jawo Allah yake karbar addu'arka. Idan muka lura hadisi shahararre, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani mutum yutilu safara safara ash'atha akhbara madfu'u ash'atha akhbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab. Muzala na bada labarin wani mutum ne yake cikin balaguro, yana a cikin kunci, domin kasancewar kunci yana daga cikin lokacin da Allah yake sami ya karbi addu'a. Amman yujibul muttara idza da'a, lokacin da kake a cikin kunci yana daga cikin lokacin da Allah yake saurin karbar addu'arka, lokacin da kake buƙatar Allah. To yana a cikin kunci na balaguro, yana ya Allah kai mini kaza, ya Allah kai mini kaza, sai manzo Allah ya ce kash. Sai dai lokacin da yake addu'an nan, mat'amuhu haramun, abincinsa haram ne, wa malbasuhu haramun, kayansa haram ne, wa gudhiya bil haram, sannan kuma an gina jikinsa da haram, fa anna yustajabu li dhalik, ta kaka za a karba masa. Kenan manzo Allah sai nan yana daga cikin sharadi na addu'a ka nisanci cin haram. Cin haram yana sa Allah madaukakin sarki yami yake karbar addu'arka. Abu na gaba shine raf'ul yadayn, ana so mutum ya daga hannu, ka daga hannu lokacin da yake addu'a. Malamai suna kasa wuraren daga hannu a cikin addu'a, akwai inda baya ma halarta ka daga hannu, kamar addu'ar me yake da suna addu'ar da ake a wajen huduba, limami ba zai daga hannu ba, kamar me yake da suna da wurare dai wanda suka tabbata akan cewa manzo Allah bai daga hannu ba, amma sauran wurare wanda ya tabbata manzo Allah ya daga hannu za a daga, da inda ma ba a ce ba an nan daga ko ba daga, to ana dagawa. Yana daga cikin ladabi na addu'a daga hannu. Yana daga cikin ladabi na addu'a shine natsuwa a cikin addu'ar, natsuwa a cikin addu'ar. Ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahid, Allah baya karbar addu'ar zuciyar da take a wani wuri tana a cikin wasa ko abin da ya kama kenan. Sai an samu natsuwa a cikin addu'arka, ka natsu, zaka ga mutum yana dariya, ha ka Allah dai ka gafarta muna, to ka gani a cikin wasa ma ne addu'ar, ya Allah zai gafarta maka, Allah mun tuba, ya zai karbi tubanka, kana a cikin wasa kana addu'a. Sai an natsu. Na gaba shine al-yaqin, ma'ana kai yaqinin cewa Allah zai ne, Allah zai biya maka da buƙatarka. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba, kuroki Allah alhali kuna tabbacin Allah zai karba. Kada kai shakka lokacin da kake addu'a, Allah bai baka da ba kana addu'a, kada ka ce ka ko da yake na tsoha hanya ko wannan addu'a tana tafi, amma dai bari in yi, kaga ka kauce ma hanya. Duk abin da kake roko ka tabbata Allah zai karba. Na gaba sai daga cikin sharuɗin wanda yake shine na ƙarshe daga cikin nake istihdari shine adamul isti'jal, kada kai gaugawa. Me ake nufi da adamul isti'jal? Shine kada ka sanya ma Allah lokaci, ya Allah ka bani iya nan da shekara kaza, ya Allah kamin in tashi da wannan wurin kai mini kaza, ba a sanya ma Allah lokaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, za a karba ma mutum addu'ar da yayi matukar bai gaugawa ba. Ya ne gaugawa? Yace yaqulu da'awtu da'awtu fa lam yustajab li, shine mutum yace nayi ta addu'a, nayi ta addu'a, har yanzu ba a karba mini ba. To kun ga wannan yana daga ciki, nawa ne daga cikin mutane za su cewa ni na shi ma ina addu'a amma har yanzu Allah ya biya min? Ka kai sauri, ka kauce ma ɗaya daga cikin sharuɗa ko sabba wanda suke sa Allah madaukakin sarki karbi addu'ar bawa. Wannan su ne kenan a takaice, yana daga cikin ladabi mutumin kirki ya zan addu'a, Allah ya bashi zuriya ta gari. Sai mu zo a ga malaki cewa fa'idatul waladi salih, fa'ida ta ɗa na gari, ma'ana zai nuna mun da cewa ɗa na gari yana da fa'ida. Da yake cewa wal waladu salihu ni'matun min Allah ta'ala, shi ɗa na gari ni'ima ce daga Allah madaukaki. Qala sallallahu alaihi wa sallam, domin manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya ce idza mata ibnu adama, idan ɗan adam ya rasu, in qata'a amaluhu, aikin sa yana yankewa. Idan aka ce yana yankewa, ma'ana yana tsayawa, ba za a sake rubuta mishi wata lada ba dalilin wani aiki, illa min thalathin, sai daga abubuwa guda uku. Kunga sai aka samu anan al-istithna, malamai suke cewa al-istithna mi'yarul umum, ma'ana da an ce dukkanin abu kaza sai dai kaza, ana nufin to dukkanin komi sai dai wannan da za a faɗi daga baya. Ayyukan mutum gaba ɗaya suna yankewa sai dai abubuwa guda uku, ce sadaqatun jariya, sadaka mai gudana. Me ake yi da sadaka mai gudana? Shine wani abun alkhairi da zaka yi wanda har bayan mutuwarka abun yana nan, ana amfani da shi. Aw ilmun yuntafa'u bih, ko kuma wani ilimi da ake amfani da shi. Abinda ake nufi shine kai malami ne, ka koyar da wani. To duk abinda ka koyar da wani idan ya karanta sa, to za a baka kamashu, ma'ana za ka samu lada a ciki, domin addallu alkhairi ka fa'ilihi, wanda ya nuna wani aikin alkhairi, to kamar wanda ya aikata sa ne. Dalilin ka wani yaro ya iya fatiha, duk lokacin da ya salla ya karanta fatiha, kai ma sai an baka lada. Wannan shine kenan, wannan shine mana girma da mahimmanci na ilmantarwa. Sai ce awwaladun salihun yad'u lahu, ko kuma da nagari da yake mi da yake masa addu'a. Kina sai mun cewa akai sai a zahirin hadisin kaman babu addu'ar da Allah yake karba ga mamaci kamar tawa, kamar addu'ar da dan sa yi masa, domin kaman shine addu'a. Domin a hadisi mikin suna manzo Allah yake nuna cewa diyanka kamar diyan mutum kamar aikin sa ne, wanda idan suna aiki to kaman kai ne kake aiki, dan saboda dalilin ka suka mi suka zo a duniya, dalilin ka suka tarbiyyantar da wannan tarbiyya. To shi yasa manzo Allah ya kebance da kuma a dan ma sai yace nagari, kinan ba kowane irin da bane yi maka addu'a Allah zai karba, sai da nagari. Allah ya arzuta mu da diya nagari masu nagarta. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisin. Wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam, kun manzo Allah sina da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, yana cewa innar rajula, lallai mutum laturfa'u darajatuhu fil janna, ana daga darajar sa a aljanna. Fa yaqulu, sai yace anna hada, daga ina wannan, wannan daukakawar, wannan girmamawar daga ina na same ta? Fa yuqalu, sai a ce masa bistighfari waladika lak, dalilin neman gafar da danka yayi maka. Rawahu Ahmad wa ibn Majah, Ahmad da Ibn Majah suka rawaito sa. Ma'anar wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu mutane da za a ɗaukaka su a cikin aljanna, ga masabkin su ga daidai inda aikin su ya tsaida su, amma sai a ƙara musu daraja, a ƙara musu matsayi. Kusa ya Allah, daga ina muka samu wannan falalar? Sai a ce dalilin addu'ar da ƴaƴanku suka muku, to shine aka yi muku wannan. Allahu akbar. Allah ka ba mu diya nagari, ka ba mu diyan da in mun mutu za su yi muna addu'a. Ya kai wanda ma'aifinka ya rasu, yi sharbanka da ka daga hannu kai masa addu'a. Ake cewa Allahu alam bi sihhatil athar, idan mutun ya kasance baya yi ma ma'aifinsa addu'a bayan ya mutu, to dan ma'aifin shi ma zai cewa ya Allah ka gaugauta zuwa da shi a wannan wurin domin ya dandana abin da muke dandanawa. Ma'ana zai maka addu'ar me? Zai maka addu'ar kai ma kai sauri ka mutu. Wannan shine kenan, wannan sai nuna cewa me? Sai nuna cewa ashe yi ma iyaye addu'a yana amfaninka a duniyar ka da kuma a lahirarka, domin kai ma idan kai Allah zai baka wanda zai maka, domin kama ta dinu to danu, yanda kai ma iyayenka haka kai ma diyanka za su yi maka. Kenan, wannan yana ɗaya daga cikin muhimmanci na me? Muhimmanci na samun da na gari bayan ka mutu zai maka addu'a. Wa qala alaihi salatu wassalam, kuma manzo Allah sida da aminci Allah su kara tabbata a gare shi, ya ce sab'un yajri ajruha lil 'abdi ba'da mautihi, abubuwa guda bakwai sakamakon su yana gudana ga bawa bayan ya mutu, wa huwa fi qabrihi, yana a cikin kabarin sa. Ma'ana akwai wasu abubuwa guda bakwai wanda ku bayan mutun ya mutu ana rubuta masa lada, tare da cewa ku Allah ya ce wa laysa lil insani illa ma sa'a. To wannan yana daga cikin abubuwan da su ko ka mutu ladan su ba zai yanke ba, yana ci gaba da gudana. Za mu gani to shin wannan yana cin karo da wancan ko bai cin karo da ƙarshe, insha Allah in mun manta ba zan nuna muku ya taya za a iya hada wannan hadisin da wancan. Kun ga wancan ya ce guda nawa? Guda uku. Shi kuma wannan ya ce guda nawa? Guda bakwai. An gane da kyau ko? To sai mu gani ya zamu iya hada hadisan, domin aljam'u aula min tarjihi, kuma la ta'arud fi an-nusus. Malamai suke cewa ba za ka taɓa samun aya ko hadisi ba sun ci karo da juna, ko hadisi da sun ci karo da juna, sai dai kai ne baka gane ba, kai ne za ka ga akwai cin karo, amma asali babu me? Babu cin karo. Wannan shine kenan. Kenan manzo Allah ya ce abubuwa guda bakwai ladar su tana gudana ga bawa yana a cikin kabarin sa. Na farko ke cewa man 'allama ilman, wanda ya ilmantar da wani ilimi, kamar yadda muka bada misali, au ajira naharan, ko ya gudanar da wani teku, ma'ana dalilin shi aka samu wani teku wanda yake gudana, ruwa suna gudana, mutane suna ɗiba suna amfani da su. Au hafara bi'iran, ko kuma ya gina rijiya, shine au hafara bi'iran ko kuma ya gina rijiya. Mu a wannan lokacin zamu iya cewa famfo, domin abinda ake yin da rijiya shine inda za a ɗiba ruwa, to famfo ma yana daga cikin wuraren da ake ɗiba ruwa, ko furash kina wanda suke gina wannan duka suna shiga a ciki. Yace au gharasa nakhlan, ko kuma ya dasa itanyar dabino, shine nakhl, itanyar dabino take cewa an-nakhl. To sai dai abinda ya sanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an-nakhl shine min babi meke suna min babi at-taghlib, min babi al-amali bil aghlab. Manzon Allah ya aiki ya fadi da biyu ne, dan saboda a lokacin su a Madina mafi yawancin itacen su menene? Dabino ne. To shi yasa manzon Allah ya bada misali da dabino, amma ana nufin duk wani icce mai amfani, kuma itacen ma amfaninsu ya sha bamban. Akwai iccen da inuwa kawai yake baya diya, akwai iccen da yana inuwa kuma yana diya. To wanda yake alkhairi shine wanda yana inuwa kuma yana diya, dabino yana daga cikin su. An gane da kyau ko? Shi yake alkhairi kuma ladar shi ba dai bace. An gane da kyau ko? Domin me yake da suna malamai suke cewa al-ajru ala qadri al-manfa'a, malaman usul suke cewa sakamakon mutum yana daidai da yawan amfanin da aikin nasa ya samar. Misali wanda ya shibka iccen bedi, gani amfanin sa menene? Kawai za a sha inuwar. Amma wanda ya shibka iccen mangoro fa, za a sha mangoro kuma ayi ne, kuma a sha inuwa. To kun ga wannan, sai inda cewa shi wancan ladarsa ta yi yawa akan wancan, domin za a sha inuwa kuma a sha da. Wannan shine kenan. Wannan sai muna manta cewa shi na da kyau mu yi kokari a wajen shibka itace, mu shibka itacen da amfanin su yake da yawa sosai yadda itacen da mi amfanin su takaitacce ne. Kuma wannan yana daya daga cikin abin da gaskiya a wannan kasar tamu ya karanta, daga ana shibka mafi yawanci itacen bedi ake shibkawa, ko itacen ko abin da ya kama daga wanda ba sa da diya. Alhali kuma shibka wa'incan zai hilada, kuma zai yi amfanin mutane. Ko da yake akwai kuma tana iyawa, akwai su hikimomi da ya sa mutane suke wannan. Daga cikin hikimomi wanda Allah da ya sani, ina tsammanin yalla, shine kasancewar bedi ya hijima sosai. To amma dai meke da suna dai a takaice dai umuman dai abinda ake so shine amfanin iccen ya hiyawa, wanda amfanin shi hiyawa shi aka hi bukata insha Allah. Kina manzo Allah ya ce ko ya shibka mi, ko ya dasa dabino, ya dasa icce mutlakan adabino yazo a hadisi, au bana masjidan, ko kuma ya gina mi, ya gina masallaci. Dan me yasa? Idan ka gina masallaci, lada za ta isko ka a kabari, domin duk wanda ya salla a cikin kabarin zaka mi, zaka samu lada. Mutukar dai masallacin yana nan, to zaka mi, zaka samu lada. Ko da kuwa a ce wani ya zo ya bige masallacin ya sake gina shi, to asali dai wa yake da al-asl? Kai ke da asali. Wal ibratu bil asli, ga yadda kyau ko? Wannan shine kenan. Kinan asalin da shine zai yi amfani. Na gaba, aw warratha mushafan, ko kuma ya gadar da littafi na Alkur'ani. Me ake nufi da warratha? Abinda ake nufi da warratha shine ma'ana kaman ya mutu ya bari. Ma'ana ko ya mutu ya bar, me ake cewa? Ya mutu ya bar al-mushaf, ya bar Alkur'ani. Amma ya kasance sayan Alkur'ani yayi, ko hansuwa, ko suna cewa ba a cewa sai, amma duk da yake muke suna al-umur bi maqasidiha, da kace sai me kake nihi hansuwa, to shi kenan daga guda ne. Ko ya hansu al-Qur'ani, ko kuma ya rubuta al-Qur'ani da hannunsa, dukkanin wanda ya amfani da wannan kin, lada za ta isko sa. Ashe wannan sunna yana daya daga cikin aikin alkhairin da zaka yi. Ka sai al-Qur'ani ka kai wani masallaci, ka aje, ko ka sai al-Qur'ani ka kai wasu makarantun ne aje, ba sai al-Qur'ani ba kamili, ko da izi bibiyu ka kai. Yara suna da bukata, yara suna da bukata. Na gaba shine ke cewa au taraka waladan yastaghfiru la, ko kuma ya bar da da yake neman masa gafara, ba'da mautihi, bayan mutuwarsa. Malice hadithun hasanun, hadisi ne wanda yake da suna, hadisi mai kyau. Akhrajahu ibn majah ya hutar da shi wa ibn Khuzaimah da al-Imam ibn Khuzaimah wannan maluman gabaɗi suka hutar da wannan hadisin a takeice mun ce zamu yi muqarana mu hada wannan hadisan a can manzon Allah ya ce idan mutun ya rasu ayyukansa gabaɗai suna tsayawa sai mi sai abubuwa guda uku nan kuma sai yake cewa abubuwa guda bakwai ladarsu tana isko mutun yana a cikin kabarin sa sai manzo Allah ya zano wannan abun guda bakwai da muka gani to muka ce dai asalin dai bakwai kin ne asalin dai guda ukun ne anan kawai manzo Allah ya yi tafsilin su ne a can kuma manzo Allah ya jimilta su ne idan can sun zo jumlatan nan kuma sun zo tafsilan to yanda zamu mu hada su shine guda uku ko na farko manzo Allah ya ce sadakatul jariya sadaka mai gudana to nan sadaka mai gudana zamu kilga nan ga wanda ya tahiyar da wani gulbi in ka yi wani gulbi yana shiga cikin sadakatul jariya na biyu shine gina rijiya na uku aw garasa nakhlan ko ya shibka iccen dabino aw bana masjidin ko kuma ya gina masallaci aw warasa mushafan ko kuma yami ya gadar da alqur'ani ya bar alqur'ani ya gado to wannan abun guda biyar dukkanin su suna shiga a cikin me a cikin sadakatul jariya dum yake cewa sadakatul jariya shine abun da zaka yi kyauta da shi ko kuma ka mutu ka bar shi ya kasance ana amfani da shi bai shiga a cikin gado ba idan ya shiga a cikin gado to shi wannan kuma ai shikenan ya huta daga zaman sadaka to kun ga wannan abun guda biyar da muka faɗi dukkanin su meye ne sadakatul jariya to meye saura guda biyu walad salihun dana gari dami ilmun yantafa'u bi to kun ga sune manzo Allah ya kawo anan allama ilman man allama ilman naga ba autaraka waladun salihan yastaghfirullah ina tsammani an gane kenan ko kenan biyar sun shiga a cikin guda na farko sadakatul jariya su kuma sauran suna inda suke ina a takeice dai babu tumka da walwala tsakanin fadin manzon Allah abubuwa guda uku suke gudana suke ba su akatsewa daga cikin aikin mutum da wannan da yake abubuwa guda bakwai Allah ya gane da mu a takeice uwa wannan hadisin wannan wurin malam yana nuna mun da cewa fa'ida ta da nagari ya zano mun daga cikin fa'idu na da nagari shine zai amfani mutun duniyar sa da lahirar sa nan malam ya zano su ne a takaice akwai wasu daga cikin maluman ai meke da suna maluman tarbiyya suke cewa da ba zai taba kasancewa ya amfani ka bar duniyar ka da lahirin ka sai ya siffanto da abubuwa guda takwas ana nan lokaci ya kusa amma za mu fara zano su lokaci ya halin sai muka komo sai mu fara da akan su kenan su suke ce ma sifatul waladun nafi' ma'ana sifofi na da wanda zai amfani mutum a duniya da lahira jama'a kowa ya saurara dan saboda yayi kokarin ganin dan sa ya siffanto da wannan sifofin ko kuma kowanne da yayi kokarin siffantuwa da wannan sifofin dan ya kasance abun alfahari ga iyansa na tashi alkiyama a duniya da lahira na farko suka ce salimul aqida yaro ya kasance mai aqida lahiyayya me ake nufi da aqida ya san Allah ne kawai ake bauta ma yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da tashi alkiyama yayi imani da kaddara ta alkhairi da tashri shine ma'anar salimul aqida ya kasance mai imani musulmi mai aqida ta gari ba aqida ba wanda take tashabu nabi suka ce sahihul ibada a ma'ana ya kasance ya iya ibadu wanda Allah ya dora masa domin aqida daban ibada daban idan aka ce al-ibada tana muhim ayyuka na aiki idan aka ce aqida tana muhim ayyuka na zuciya kaman sallah kaman azumi kaman addu'i da abin da ya kama da haka shine ma'anar sahihul ibada ya kasance ya iya ibadu na addini na gaba suka ce matinul khulq ya kasance mai kyaukyawan dabi'u dabi'u na gaskiya dabi'u na tausayi dabi'u na haƙuri dabi'u na girman mutane ya kasance yana dabi'u na gari na gaba sai suka ce wa muthaqqaful fikr ya kasance yana da dogon tunani ma'ana ya kasance waye idan aka ce waye mu a addini ana nufin wanda yana karatun addinin sa kun bai yi watsi da nami ba bai watsi da na rayuwa ba idan muka ci na rayuwa ba mun nan sai boko bakwai amma boko tana daga ciki ma'ana ya san wasu abubuwa wanda zamanin sa yake tahiya da su na gaba shine suke cewa qawiyul jism ya kasance mai karfin jiki shine qawiyul jism ya kasance yana da karfi domin rago miya amfaninsa, rago amfani mai zai maka, ko a imani ma mai manzo Allah ce, subhanallah, ana nan lokaci yayi ko manzo Allah ce al-mu'min al-qawi khairun min al-mu'min al-da'if, mu'mini mai ƙarfi yayi alkhairi a wajen Allah a ya da mu'mini wanda yake rago. To nan muka zo lokaci yayi kenan zamu dakata a nan, in Allah ya nuna mana sati mai zuwa za mu dora daga inda muka tsaya, inda muka samu daidai. Allah ya ba mu lada, kuskure Allah ya gafarta muna. Subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Insha Allah. Ah, ina shiga ku?
Ya Umar bikum. Ai mun ta awa mai ida.
Eh, shine aida aka tuna muka tuna.
Na'am sai. Eh.